الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوتاً ربيع الأول شكرا دبو إيادة أريه لدى أربعين دا تقوص هجرة تمزن سيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوى مدينة شين إيداتي دا شابكوي ga watan 8 shekara 2026 shekara miladiya ƴan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Adh-Dhahabi alayhi rahmatullah idan uwa muna tare wancan satin tul hadiyatu wal 40 babban laifi na 41 babin da malam ke tattaunawa game da at-takzibu bil qadri qaryata qaddarar Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayanai masu yawa sun gabata a cikin wannan babi har muka gangaro fasalin da malam ke mana bayani game da wasu aqidu turaka waɗanda jigo ne daga cikin aqidu na ahlus sunnati wal jama'a wanda malaka lissafin mana wasu daga ciki tun daga kan fadin sa ajma'a sab'una rajulan min at-tabi'ina wa immatil muslimina was-salafi wa fuqaha'il amsar ya fara jero su dai bayan daya to zamu dan dawo baya kadan daidai gabar da malaka yace wal iman farqam insha Allah ta'ala nan zamu dan dawo baya kadan mun dan wuce wajen kadan amma zamu dan dawo domin karatun ya hade da abin da yake gaban sa mala yace wal iman shi imani qaulun wa amalun wa niyyatun fadi ne da baki da kuma aiki daga bai da kuma niyyar zuci kamar yadda na faɗa satin da ya gabata imani baya tabbata sai ya kunshi waɗannan abubuwa guda uku kuma kowanne sai aikin sa sannan imani yake tabbata ko tasgaro ga ɗaya daga ciki to lallai imanin mutum bai cika ba dole ne mutum yayi imani da zuciyarsa dole ne mutum yayi imani da harshen sa dole ne ayyukan sa su aika bansa su aikata ayyukan imani idan mutum ya kuskure wa ɗaya daga ciki to ko dai yayi imanin munafikai Allah madaukakin sarki ya kare mu munafikai su ne suke imani da baki kuma su yi aiki amma zuciyarsu ta ƙaryata to wannan kai tsaye Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani a surori daban-daban ayoyi mabambanta ya kafarta su nuna ba musulmai bane imanin su a baki suka yi shi sannan kuma suna aiki tare da sauran musulmi amma wannan bai mai da su musulmi ba me dalili saboda zuciyarsu ta kudirce kishiyar imani ko kuma wani shi kuma zuciyarsa ce kadai ta yadda da imanin da ya farta ayyukansa kuma ko gabansa sun isa su aikata ayyukan imani mun bada misali game da Abu Talib mahaifin sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara yadda da shi sayyidina Ali Abu Talib kun ga ai ya yadda da sakon manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a zuciyarsa sai dai bai yi imani da bakinsa ba sannan gabansa basu aikata ayyukan imani ba wannan kuma bai mai da shi mu'mini ba ko kuma mutun yayi imani irin imanin kafirai gaba daya shine ba bakin sannan babu aikin to kowanne daya daga ciki musulunci yana bukata kai shi zuciyarka ta kudirce ta yadda Allah madaukakin sarki shine abin bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine wanda Allah ya aiko dan ya koya maka yadda ake wannan bauta din sannan bakinka ya furta haka ita ce kalmar shahada kenan لا إله إلا الله محمد رسول الله sannan kuma ga banka su aikata ayyukan imani din shi sa daga cikin musammi abubuwan da suke shiga karkashin imani akwai ayyukan gabbai kamar yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace al-imanu bid'un wa sittuna ko wa sab'una shu'ba imani kashi 70 da doriya ne ko kashi 60 da doriya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a'laha la ilaha illallah ko qawlu la ilaha illallah qololuwa can karshe daga cikin imani rassan imani wanda daga shi ba wani shine fadin la ilaha illallah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa adnaha imatatul adha anit tariqi kasa daga cikin maratib na imani shine ka zo wucewa kaga abinda zai cutar shi abinda zai cutar da mutane ko zai cutar da abin hawan mutane to sai ka kautar da shi ka gyara shi wannan shi ma imani ne kaga wannan aiki ne ba fadi ne da baki ko kuduri ba amma annabi ya kira shi da me da imani sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wal haya'u shu'batun min al iman kaga kunya ma wata yanki ce daga cikin yankoki na imani ya kasance mutum Allah madaukakin sarki ya bashi kunya abinda ya kamata a ji kunyar sa yana jin kunya abinda ya kamata a kauce masa yana kauce masa don kunya to wannan alama ce mutum ya tattara wadannan abubuwan guda uku bale ce yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati shi imani yana da uwa bi ta'ati ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki da'a wa yanqusu bil ma'siyati imani yana tawaya yana raguwa ta hanyar saba wa Allah madaukakin sarki wal qur'anu kalamullah nazala bihi jibrilu alayhi ala nabiyhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ghayru makhluqin bal malaika jibrili ya sauka da shi a bisa annabi muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ghayru makhluqin ba abin halitta bane alqur'ani siffar Allah ce dan maganar Allah ne maganar ka siffa ce daga jikinka dan baka iya rabe maganar ka da kai da kai da maganar ka daddai ne idan babu kai ba maganar ka idan ba maganar ka babu kai haka ne saboda ka siffar ka maganar ka ce saboda ka alqur'ani siffar Allah ce alqur'ani maganar Allah ce shi yasa ta zama me siffar Allah amma firqatul mu'tazila daga cikin firaq na bid'o'i waɗanda suka kauce wa hanya madaidaiciya su sun ce alqur'ani ba maganar Allah bace ma'anar maganar Allah ce alqur'ani halitta ce ba maganar Allah yi bayani akan fitnatu khalqil qur'an yadda aka samu fitina wajen da'awar alqur'ani abin halitta ce wanda da yawa daga cikin malamai sun shiga cikin jarrabawa wasu an kashe su wasu an dake su wasu an ci mutuncin su wasu an daure su a kurkuku dan kokarin tabbatarwa da Allah madaukakin sarki siffarsa ta alqur'ani maganar sa ce ba halittar sa bace yadda al'amarin yake shine su suka ce duk wata siffa ana korewa Allah madaukakin sarki ita gaba daya mu'tazila madaukakin sarki yana da ita ba hatta ji da gani da magana da duk wata siffa da kaji ta zo a cikin alqur'ani ko hadisi ba sai yadda Allah yana da ita ba to kaga daga cikin siffofi na Allah madaukakin sarki da suka zo akwai me akwai zancen Allah akwai magana al-kalam Allah madaukakin sarki yace wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajiru hatta me yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah kaga Allah ya tabbatar yana magana a cikin alqur'ani suka ce Allah baya magana to sai aka ce musu ai ga alqur'ani nan Allah ya saukar da shi wa annabawa ya shi tsara tabbata a gare shi sai suka ce eh lokacin da Allah ya yi niyyar saukar da alqur'ani sai ya halicci wannan alfaz din wanda suke fassara abinda Allah madaukakin sarki yake so ya isar wa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya bawa malaika jibrili su malaika jibrili kuma yazo isar wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga da ba sa tare da Allah daga baya Allah ya halicce su ya kuma ba mala'ika Jibril. To wannan hanya ce ta bata daga cikin hanyoyin da tawaga da suka kauce wa hanya madaidaiciya sune mu'tazila suka bi. Saboda ka alqur'ani maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala. Malai ce was-sabru tahta liwa'is sultan. Sannan daga cikin aqidu na ahlus sunna wal jama'a dole ne mutun yayi hakuri tahta karkashin liwa'is sultan ko jagora na musulunci alama kana bihi akan abin da shi shugaban ya kasance da shi min adlin na adalci au jawrin ko kuma na zalunci. Wannan na daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a dole ne musulmi su yarda su amince da shugabancin jagoran da ke kan mulki a lokacin wanda Allah madaukakin sarki ya bashi. Suka ce idan an zabe shi ne ta hanyar waɗanda ya cancanta su zabe shi su masa mubaya'a sun masa za a masa biyayya. Biyo to ta hanya ne ya kwaci mulkin ta karfin tsiya to kada mutane su ci za su masa bore, a'a in dai ya karbi mulki ya zamto shugaba to dole ne a masa biyayya. Wannan ita ce aqidat ahlus sunna wal jamaa. Malai ce wala nakhruju alal umara'i bisayfi, ba za mu fito na fito ba, shine al khuruju fito na fito tawaye, ba za mu tawaye ba alal umara'i a bisa shugabanni bisayfi da takobi wa in jaru koda sun yi zalunci. Wannan gabanci na mutumin da yake fajiri ko mutumin kirki, wannan magana ce da take kafaffiya a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa. Yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da sahabbansa ya dora su akai shine yayi musu bishara da za a samu shugabanni azzalimai da za su rinka fifita kansu akan sauran mutane, za su rinka daukar haƙƙin sauran mutane suna fifita kansu da wanda suka ga dama. Daya daga cikin sahabbai tambaya ce ya rasulullah me kake umarta mu da shi a wannan lokaci? Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku yi musu da'a da biyayya abinda yake naku ku nema a wajen Allah. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai umarni da ai fito na fito ko tawaye ko a dauki makamai a dauki makami a yaki shugaba ba. Wannan ba daga cikin ya dace da ra'ayinka ko bai dace ba, haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tasma'una wa tuti'una. Wata riwaya kuma tazo a mufrad tasma'u wa tuti'u, lallai kaji kabi lil amiri ga shugaban da aka shugabantar maka. Sai annabi yace wa in daraba zaharaka, koda wannan shugaban ya daki gadan baya wa akhadha malaka, ya kuma kwace dukiyarsa, dole sai kai masa biyayya. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa. Imam al-Bukhari ya fitar da wata riwayar daga Ubada ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mun yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya'a ala sam'i wa ta'ati, akan lallai za mu ji kuma za mu bi ga dukkanin wanda ya zamto shugaba a gare mu. Wa alahu, sannan mun wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya'a da ba za mu fito na fito mu musu da jayayya game da shugabancin wanda yake kan shugabanci ba, wanda Allah ya ba shugabancin mu ba za mu fito na fito da shi ko jayayya da shi ba, illa an tarau kufran bawahan, sai annabi ya ga musu cewa sai dai idan kun ga kafirci bawahan karara. Shugaba yana so ya ja ku zuwa ga kafirci, yana so ya tilasta muku yarda da kafirci. Annabi ya ce to wannan la sam'a wala ta'a, ba ji ba bi. Indakum min Allah fi burhan, kuna da hujja cikakkiya daga Allah madaukakin sarki da ta nuna muku cewa wannan abin kafirci ne ba musulunci bane, to wannan ba za a yi biyayya ba. Dan uwa Imam at-Tahawi Abu Ja'far at-Tahawi alaihi rahmatullah a cikin littafin sa na al-Aqidatu at-Tahawi, malamai na ahlus sunna dukkanin su sun hadu ijma'i ne na wannan malaman namu a wannan fuqahaul arba'a din da sauran malaman musulunci dukkanin su babu wanda yake shakka ko kokwanto sun hada akan cewa yiwa shugaba biyayya wajibi ne a cikin abin da ya maka dadi ko bai maka dadi ba. Hadisan da suka zo idan da zaka je ka duba cikin aqidatul tahawiyya, hadisan da malam tahawiyya rinka kawo wajen biyayya wa shugabanni musamman ka duba cikin sharhin ibn aqidatul tahawiyya nasa, za ka ga hadisai ya kawo gasu nan birjik da suke bayani har sun kai kusan haddin tawatiranci kamar yadda malamai suka ambata. So raka aqida ce ta alusuna yan uwa kafaffiya yiwa shugaba biyayya, inda aka samu zanga zanga bore fito na fito da sauransu wannan an same shi ne a wajen waɗanda ba sa jingina zuwa ga addinin musulunci, amma musulmi ba su san wani abu ya zanga zanga ba ko fito na fito da shugaba, a'a manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mu. Wani zai ce to me yasa shugaba yana zalunci, za a rabu da shi saboda barnar da za ta biyo bayan fito na fito din mai yiwa sai tafi barnar da take faruwa a lokacin da yake shugabanci. Idan ka ce za ka yi fito na fito da shugaba, 'yan sanda nasa ne, sojoji nasa ne, duk wani post nasa ne, zai fito da su gaba ɗaya a yaƙe ku, so da ka za a yi ta kashe rayuka ne wanda ba su zo ba su gani ba, za a yi asara ko da an cire shi sai an yi asarar rayuka masu ɗimbin yawa. So da ka gudun kada wannan ɓarnar ta shafu ta samu na zubar da jinin mutane, sai addinin musulunci ya hana wannan. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Mala ya ce wa la nukaffiru ahadan min ahli alqiblati, sannan daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa yan uwa, wa la nukaffiru ba ma kafirta ahadan wani min ahli alqiblati daga cikin ma'abuta qibla, daga cikin masu kallon alqibla masu kafirai, wa in amila bil kaba'iri, koda ya aikata wani babban laifi wannan bai fitar da shi daga addinin musulunci ba, illa in istahalluha, sai dai idan ya halatta wannan laifin, ya kalli zina, ya kalli shan giya, ya kalli caca, ya kalli wani zunubi babba, sai ce ya halatta ayi babu komai, ku je ku yi babu komai, to ba ya kafirta bane da aikata wancan mummunan aikin, ya kafirta ne saboda halatta haram da yi. Ka'ida kuma dukkanin wanda zai halatta haramin wannan kai tsaye ta daga addinin musulunci, tunda kana fito na fito ne da Allah, Allah ya ce kaza haramu ne, kai kuma ka ce a'a daidai ne, to yanzu kaga da wa kake musu kenan da Allah madaukakin sarki. To shi sai kuma wannan aqida ce mai kyau da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai rike ta da kyau, ba a kafirta wanda duk yake kallon alqibla musulmi kenan, ba a kafirta shi sai dai idan yayi abin da yake na kafirci, sannan dukkanin sharadai da suke sa a kafirta mutum sun cika a kansa, sannan dukkanin wasu gabarinsa, labudda min wujudi ash-shurut wa intifa'ul mawani, dole sai an samu sharadai, sannan kuma duk abin da zai koru ya zamto cikas wajen kafirta mutum an kore shi. Zamu yi bayani insha Allah ta'ala. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi, yace ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, annabi yace duk mutumin da ya sake yayi kuskure yayi azarbabi yace da dan uwansa ya kafir, wana kafiri ne, saboda kuna da bambancin ra'ayi da shi, kuna da bambancin aqida, kuna da wasu bambance, sai ka ce wana kafiri ne. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace faqad ba'a biha ahaduhuma, ɗaya daga cikin wanda wani ya gafarta din ba'a biha, ya tabe da wannan kalmar da ya faɗa, wannan kalmar sai ta yi aiki akan ɗaya daga ciki. Annabi yace in kana kama qala wa illa raj'at ilayhi, idan kalmar da ya faɗa ta kafirci kamar yadda ya faɗe ta akan wane, kafirin ne da gaske, to sai ta je kansa ta yi aiki, ya yi aikin kafirci kuma ya cancanta ya kafirta ɗin, shi kenan sai ya je zama kafiri. Amma annabi ya ce wa illa, in ko bai cancanta ba, kai ne ka ɗauki kalmar kafircin ka wurga masa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce raja'at ilahi, sai ta dawo wajen wanda ya faɗi kafircin. Yan uwa an fahimci wannan da kyau? kaga idan kace da mutum kafiri ba kafiri bane yanzu kafirincin kanka zai dawo kenan wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim a cikin riwayar bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa man qazafa akhihi bil kufri wanda ya jefa dan uwansa da kafirci fa huwa ka qatlihi annabi yace daidai yake da dauki takobi ya kashe shi jifar dan kafirci ba bambanci ka dauki takobi ko bindiga ka saka harbe shi duk daya ne saboda haka akwai abin da malamai suke cewa takfirul muayyan kafirta muayyani ka ambaci sunan wani ka kafirta shi ɗan uwa kaga wannan abu ne da yake lallai bakin mu ya kubuta daga gare shi ka ambaci sunan wani ka ce wani kafiri ne yana sallah idan ba wani aiki yayi na kafirci ba wanda kuma bayanin da zamu ya shafe shi ba to kada ka kafirta wani amma kai kafirta misali a cikin rububi at-takfirul 'am gamamman kafirci kace misali dukkanin wanda ya zagi al-Qur'ani wanda ya kafirta yanzu da wani kake ba da wani kake dan tabawu ya duk wanda ya dauka ya gwada shi taiwa ko to shi ya jiyo ce dukkanin wanda ya zagi al-Qur'ani ko ya zagi Allah ko yawa Allah izgili kaga man kace man alfazul umum ne ta shafi kowa ya kafirta wani ya zagi Allah ko yayi abin da yake na kafirci kace masa to ya kafirta amma baka ce wani ba me yasa saboda fadin wani za ta iya wa a ce akwai abin da zai bayu kalmar kafirci ba za ta aiki a kansa ba misali zai iya fada kalmar kafirci zai iya yin aiki na kafirci a zahiri kai a ganinka yayi abin da ya kamata a kafirta shi amma kuma bai zama kafiri ba saboda wasu dalilai su ne mawane din misali saboda jahilci idan mutum ya fadi kalmar kafirci da jahilci wannan baka ce masa kafiri ne ayyanku an fahimta da kyau idan mutum ya fadi kalmar kafirci saboda tsananin farin ciki ko ya fita daga hayyacinsa farin ciki yawa ya fada wannan bai zama kafiri ba idan mutum aka tilasta shi aka sa masa kan bindiga ko kuma wuka aka ce idan bai fada bin kafirci ba za a kashe shi sai ya fada wannan ba zaka ce masa ya zama kafiri ba ko tsananin tsoro wannan duk baya kai mutum zuwa ga kafirci kai tsaye ga misalai a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar annabi Musa da banu Isra'ila tsiratar da annabi Musa da banu Isra'ila daga fir'auna da mutanansa suka halaka suka dalme a cikin ruwa annan Musa ya jawo mutanansa sun fito daga garin Misra sun tawo su Baitul Maqdis sai suka ga wasu mutane suna bautar gumaka sai bautar gumakan nan ta burge banu Isra'ila sai suka ce da annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sanya mana gumaka marin kabotatawa kamar yadda suke bautatawa yanzu neman sanya bautar gunki mutum ya ce yana so ya bauta gunki wannan menene kafirci ne amma annabi Musa ya ce musu ya ku kafirai a'a sai ya ce qala innakum qaumun tajhaluna innakum qaumun ku mutane ne da kuka jahilta bai ce musu kafirai ba shi sa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya faru lokacin da aka yi fathu makka ya fito da sababbin musulunta daga garin makka sun zo wucewa sai suka wasu maguzawa suna rataye takubbansu a jikin wannan bishiyar suna itikadin duk wanda ya rataye takubbansa a wannan bishiyar to zai samu nasara yana da sa'a wannan bishiyar kamar ita take ba su sa'a ka dauki wani abu ya rinka baka sa'a wannan menene addinin musulunci kafirci ne sahabbai ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma kada ku manta sababbin musulunci ne sun taho daga garin makka annabi ya dauko su bayan an yi fato makka su kusan mutum 2000 dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga garin makka kamar da mutum 10,000 amma ya fito da kamar mutum 12,000 kaga mutum 2000 duk sababbin musulunta saboda haka ba su dade da barin kafirci ba duk wannan maguzancin da canfi bai bar su ba sai suka ga wancan sai suka kalli manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare suka ce ya rasulullah ij'alna zata anwatin kama lahum zata anwat ya rasulullah da Allah a sanya mana mu ma bishiya a samu wata bishiya mu ma mai sarata ya ta kubban mu a jiki kamar yadda wadancan suke da ita sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu inna hasunan wallahi laqad qultum kama qala banu isra'ila li musa ij'alna ilahan kama lahum aliha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wannan ai wata hanya ce da kuka bi kun faɗi irin abin da banu isra'ila suka ga wa annabi musa ya musa ka sanya mana abin bauta kamar yadda suke da abin bauta nan ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kafirta su ba ashe idan mutum ya faɗi kalmar kafirci jahili ne sai a gyara masa ai masa fada a ce kai ya ƙara daga lokacin in ya ƙara ya fada yana me yana sanin a lokacin kuma kafiri ne ɗan uwan fahimci wannan da kyau na biyu shine mutumin da ya faɗi kalmar kafirci da an tilasta shi mutum ne kafirai suka kama shi suka sa masa takobi a wuya ko bindiga suka ce in bai zagi musulunci ba ya sa zagin musulunci kafirci ne addinin musulunci ya ba shi dama ya zagi musuluncin zuciyarsa ba ta so sai ya je tuba haka ya faru da Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yarda ko lokacin da aka she mahaifinsa da mahaifiyarsa da suka kama shi suka ce sai ya faɗi magana mara kyau game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abinda aka yi wa babansa abinda aka yi wa babansa a gaban sa sai ya faɗa yana ta kuka yazo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hankalinsa ya tashi ya rasa inda zai sa kansa annabi ya ce masa babu laifi ba kai komai ba ko gobe suka ce ka ƙara faɗa irin wannan yanayi ka faɗa babu komai shine sai aya ta sauka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to kaga ashe fadin kalmar kafirci lokacin da aka takura ka ba kafirci bace sannan na uku shine lokacin da mutum yake cikin tsananin farin ciki shi ma annabi ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake tafiya a cikin dokar daji da kuma guzurinsa akan raƙumin ya kasance raƙumin nasa ya neme shi ya rasa cikin sahara ne ba gida gaba ba gida baya babu abinci babu ruwa babu komai saboda ya je ya kwanta a gindin wata bishiya yana jiran ta Allah ta kasance a gare shi yana cikin wannan yanayi yana jiran mutuwa ta afka masa kawai sai ya daga kansa kawai sai ya ga raƙuminsa a kansa to saboda tsananin farin ciki da yake ciki har ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ubangiji na gode maka kai ne bawana ni ne ubangijinka sai annabi ya ce akhta'a min shiddatil farihi sai ya kuskure saboda tsananin farin ciki annabi bai ce kafiri bane haka akwai mutumin da a cikin mutanen da suka gabata shi ma manzon Allah ne ba mu labarinsa sallallahu alaihi wasallam shi laifi yayi da yawa a duniya shi ya lalace duk abin da Allah baya so a duniya yayi saboda haka da ya ga ajali ya kusa cin masa sai ya kirawo iyalansa ya tara su ya ce abu ɗaya nake so ku yi min idan na mutu idan na mutu ku ƙona gawata ta ƙone ƙonuwa mai kyau ƙurmus ya ce sannan ku ɗibi abin nan ɗita a tokata idan kuka ɗibi tokata ku rarraba ta wannan ya ɗauki wannan ya ɗauki wannan ku je ku zubar da ita wannan a zubar da ita a can wannan a zubar da ita a can wannan a zubar da ita a can wajen ya ce wallahi na san in Allah ya sami iko a kaina na shiga uku na lalace shi wannan abin da wai yana gani zai gujewa Allah ne bayan ya mutu ko dukkanin wannan wasiya da ya bari iyalansa suka cika saboda haka aka je aka koda shi aka samu tokar sa aka rarraba ta aka je aka zuba ta ana gama babbaza ta Allah ya ce kun kawai sai tashi sai tashi sai gashi a gaban Allah subhanahu wataala kici sai Allah ya tambaye shi me ya dauke ka kai wannan aikin sai ci ya rabbu wallahi saboda tsananin tsoron ka ne tsananin tsoron ka ne na san in ka sami iko a kaina na sha ta bu karfin ciki na ba makawa na san kawai ta jahannama sai Allah madaukakin sarki ya ce tunda ka yadda kana da ubangijin da zai iya kama ka idan kai laifi na yafe maka tafi aljanna. To ɗan uwa, wannan abubuwan da na faɗa kusan guda hudu da wasu abubuwan da malami suke kawowa kafin ka ce da mutum kafiri sai ka kalle su. Saboda haka ka kalli wani kai tsaye ka ce masa kafiri wannan abu ne mai wahala. Amma idan mutum ya yi abin da yake na kafirci kuma ya sani, me ake nufi da ya sani? Ya san ba daidai bane abin da ya yi, ya san aiki ne na kafirci kuma ya yi, to wannan kai tsaye ba yadda za a kai masa abin nan, ba yadda za a kai masa wani uzuri da sauransu. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Saboda haka ƴan uwa, dai dole ne mu sani cewa daga cikin aqida ta a kafarta mutum inda yana kallon alƙibla yana sallah, kada ka ce masa kafiri sai yayi idan abin da ya warware masa sallah. Mun sha maimaitawa, mun sha maimaitawa, mutum ko yana sallah sai yake kiran wani Allah, yana sallah amma yana kiran wani Allah, wannan sallar tasa za ta hana shi zama kafiri? Ba ta hana shi ba. Na ba ku misali, nace yanzu misali mutum ne je alola da ragowar ruwa a jikinsa kuma sai ya yi hutu. Alola sai tana nan ta kare, zai ce yanzu na gama alola fa ga ragowar danshin ruwa a jikina da sauransu, sai akai alola ta kare saboda kayi hutu. To dai yake da mutum yana cewa la ilaha illallah, yana sallah kuma yana yin abin da zai warware masa la ilaha illallah sa. Shi sai Allah madaukakin sarki ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Malai yace wala nashhadu li ahadin min ahli al-qiblati bihi, ba ma shaidawa ga wani daga cikin masu sallah ko masu kallon al-qibla bil jannati, mu shaida cewa shi dan aljanna ne mu yanke. Li khairin atabihi, saboda wani alkhairi da ya zakkewa. Wane mutum ne da ka san shi akwai aikata aikin alkhairi, kuna duwa da shi kullun a masallaci, baka san shi ba sai gurin da ake aikata aikin alkhairi. Duk wani abin da ba shi da kyau ka san yana kokari iyakacin iyawansa ya guje shi, iyanan ka san shi sai ya mutu, sai kai azabbi ka ce wani dan aljanna ne, to wa ga ya maka? Ba a yi. Ina ba ta an fahimta. Duk wanda ya rasu huwa tahta mashi'atillah, yana karkashin ganin damar Allah ne. In ya ga dama ya masa azaba, in ya ga dama yayi me ya gafarta masa. Akwai babban sahabi Usman ibn Maz'un, Allah ya kara masa yarda, rasu akwai ɗaya daga cikin sabbai mata ummul ala wanda Uthman bin Maz'un a gidansa ya jinya hayyar su. Mutumin kirki ne, bawan Allah ne, salihi. Lokacin da ya rasu sai take tayabansa, take cewa kai amma Uthman faqad akramahu Allah, amma Uthman lalle Allah ya karrama shi, Allah ya girmama shi, ai aljanna kawai, take ta madan maganganu. Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo gidan, sai ya jita, sai ya ce mata ma yudiriki qad akramahu Allah, ke yanzu wa ya ga miki Allah ya karrama shi, wahayi akai miki, ai na kika sani? Yace amma Uthman faqad atahu al-yaqin, amma kin ga Uthman shi yaqini yazo masa ita ce mutuwa, karshen sa yazo, wafatin sa yazo, mutuwar sa tazo. Yace mata wa ana rasulullah wallahi ma adari ma yuf'ali bi wala bikum, yace mata da Allah zai yi da ni ko da kuran tashi alkiyama ba. Malamai suka ce wannan tawabu ne irin na manzon Allah, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Annabi yace ko ni ban san yadda Allah zai da ni ballanta na anzartar da abun wani. Saboda ka ba a gangancin cewa wani dan aljanna ne, kaga akwai cikin mutane akwai wanda ma dan aljanna ake ce masa, ko kaga ba daidai bane. Sai dai kai mutum fata ka ce muna fata wani in Allah ya da dan aljanna ne, babu laifi. Ai ko kai kana addu'a kana cewa Allah ya sa ni aljanna, to babu laifi ka ce wani aikin da yake na alkhairi da kyautatawa mutane daban Allah, muna sa masa rai in Allah ya yarda dan aljanna ne, wannan babu laifi za ka iya faɗa. Amma ka ce kai wani dan aljanna, wannan kuskure ne, ba a yi. Ballantana kuma mutum ya samu karfin halin a raba ita aljanna, yace duk wanda ya bai masa biyayya a duniya zai bashi aljanna, kaga katan mai ganganci kenan. eh wallahi in ana abin inda ka san irin draman nan da ake shiryawa wa mutun zai je zauna a cikin kuje akan kujera waya ta ta sa magoya bayan sa a cikin aljanna ke ko anan kasuwari mu ko a wani waje waje je zauna akan kujera ta sa magoya bayan sa a cikin aljanna fa kai ku zo ku shiga nan kai ku bi ta nan jiya ma ina jin wani akili mai na fada wani ya zo zauna a farfajiyar ta sharqiya ba sai ya tsira babbar rigar sa wai shehu sai ya tsira babbar rigar sai ka duba wai lahira za a ji da babbar riga kada ga jin wani aka san iskanci ne wallahi kuwa in zahira za a ji da babbar riga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a tashi mutane babu kaya a jikin su komai nasu yadda kama bada akum awal khalqin nu'idu yadda Allah ya farar da mu ka fito a cikin mahaifiya haka mutum zai tashi amma ga shi zai ɗeba babbar rigar sai aje a gefe ya tace ku to kai shiga ta wannan kobar kai shiga ta wannan kobar wallahi wanda ba su san Allah ba eh kwata-kwata ba su san Allah ba saboda haka ba wanda ya isa ba wani aljanna idan ba Allah madaukakin sarki ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fada ga wanda annabi sai musu bishara shi yasa sai malam yace a gaba illa man shahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada shaida akan dan aljanna ne wannan kuwa ka fada ka rantsi ma yanzu in kaga dama ka ce wallahi billahi sayyidina abubakar dan aljanna ne akwai mai musu haka da yawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bushara ya tattara mutum 10 a cikin hadisi daya ce din aljanna abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna ali fil janna abdurrahman fil janna talha fil janna abu ubaida fil janna duk ya fada su mutum 10 yanzu wadannan mutum 10 dukkanin su in aljanna ne haka ne haka suna na khadija an musu albashir da aljanna ukasha bin mihsan an musu albashir da aljanna nana aisha aljanna nana fatima aljanna hasan da usaini aljanna abdullahi mahaifin jabir aljanna amr bin jamuh aljanna kasinan da yawa duk sun samu albashir hanyoyi ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa daga cikin albarkar zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kai musulmi ne a lokacin za a iya maka albashir da aljanna ba haka bane amma daga lokacin da ka bar duniya annabi ya bar duniya kai afwan albashir da aljanna ya kare duk darajar mutum shi sa kaga ta irin su Umar ibn Abdul Aziz wanda suke ce masa al-khalifatul khamis khalifa na biyar idan ka sa sayyidina Abubakar Umar Uthman Ali shi ake kawo saboda adalcin sa saboda yadda ya shimfida adalci a doron kasa hatta irin sa ba malamin da zai gangance ce maka dan aljanna ne dan shi tabi'i ne bai kai matsayin sahabi ba ina fata an fahimta saboda kuma babu wanda ya furtashe ce dan aljanna ne haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wasu mutane a dunkule nan ma ya ce duk ƴan aljanna ne kamar wanda suka yi yakin Badar duk madaukakin sarki ya kalle shi ya tsinkaye shi yace je ka aikata duk abin da kake so na gafarta maka la Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum haka nan duk wanda suka je bai'atul ribwan yakin da akai ko kuma sulhun da akai na Hudaybiya suma dukkanin su mutum 300 da wani abin dukkanin su Allah madaukakin sarki ya dunkule sai ya ba su aljanna ta harshen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba zai shiga wuta ba wuta ba za ta shafe shi ba wanda ya min mubaya a karkashin wannan bishiya dan aljanna ne to su dai sun riga sun samu kuma Allah ya ba mu ta wata hanya eh amma dai ƴan uwa yanzu zancan ware dan aljanna ne fa babu shi ka rike wannan da kyau duk wanda ya ce maka a zamanin yanzu wani dan aljanna ne to wallahi makareci ne makareci ne imma dai wahayi ake masa yawa imma wahayi ake masa ko kuma wannan mai yiwa ne aha ma kana li basharin ayu kallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'iznihi duk wannan annabi ake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wani wanda ake wahayi yanzu so haka ƴan uwa daga cikin aqidatul ahlus sunna wal jamaa ba a cewa da wani dan aljanna sai wanda Allah madaukakin sarki ya ba wa ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace wal kaffu amma shajara bain ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine kamewa game da abin da ya shiga tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya kame bakin sa mutun yayi shiru kada mutun ya fadi magana mara kyau game da su ƴan uwa abin da ya faru tsakanin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar abin da ke faruwa tsakanin mahaifi da mahaifiya duk zamu taso mu ga wani lokaci sai kaga ana samun sabani tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka wannan sabanin da mahaifinka da mahaifiyarka suka samu shin sabani ne da aka zo wajen ka rinka bada labari kace babanka ya zama kafiri kuma mahaifiyarka ta zama kafira a wannan ai ba dan albarka bane kenan yanzu aka so wannan labarin ma ka fito da shi waje ka zo kana bada labari ka tara mutane kace ai wani mari da yawa babata ai ana ji a ce wannan ba shi da hankali haka ne to me yasa kake dauko abin da ya faru ga sauran iyayen naka su ne sabai ka rinka bada labarin sa kana jin dadi haka kana kafirta wasu kai ka san akwai matsala eh akwai wani abu a cikin zuciyar mutum da ya boye wanda yake so ya fita da shi ta wannan hanyar kuma ka kalla abin da ya faru tsakanin sabai ƴan uwa dukkanin shi babu wani abin da za a ce ya faru tsakanin wannan bai iya sallah ba ko wannan aqidarsa ba mai musuluncin wani ba ƴan uwa haka ne aqida ce kawai kamar yadda ka san irin a cikin gida abin da yake faruwa mai wa abin da ya faru a cikin gida akai rigima miya akai masa gishiri yawa yace baya so ba haka bane magana ya masa akai masa musu yace ka a fita unguwa akace sai an fita yace yara kada ai musu kaza akai musu ba haka bane mai yiwa an ka bibiya irin wannan matsalar ne amma kuma sai ta haifar da matsala aka zo akai matsalar kuma daga baya aka zo aka shirya shikenan to wancan ma haka ne sahabi Ali dan Abi Talib duk abin da yake faru da wannan wannan cycle din ne dama tsakanin Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda a matsayin khalifar musulunci sai kuma Dalha da Zubair da Nana Aisha Allah ya kara musu yarda a bangaren bai faru tsakanin su shine kashe sayyidina Uthman da akai da Dalha da Nana Aisha da Zubair suka ce ya kamata a kamo wanda suka kisan su ma a kashe su sayyidina Ali yace a'a a bari komai ya gama kankama a nutsu mulshe su me wannan yanzu in ka kalli wannan abin da ya faru yakin ya faru menene na wani musulmi ne wani ba musulmi a cikin dan Allah kawai sabanin bai mutane to shine ya fada yakin kuma akai aka gama aka shirya aka ci gaba da mu'amala me hai a ciki haka abin da ya faru tsakanin Asifin tsakanin Muawiya da sayyidina Ali Allah kara masa yarda gaba daya shi ma Muawiya sayyidina Uthman dan uwansa ne Muawiya yana cikin Banu Umayya sayyidina Uthman yana cikin Banu Umayya sannan an kashe masa dan uwa kuma ya gaba dau mataki ba shine shi ma ya taho dan daukar fansa abin da ake wa dan uwansa kama su shi ma shine rigima ta faru tsakani shi ma dai ƙarshe akai sulhu aka daina yakin ina ba ta amfe mutum to wannan abin duk da ya faru Allah madaukakin sarki ya kaddara wata fitina ce za ta faru tsakanin musulmi ba yadda muka iya to menene zamu amfani da wannan fitina kuma barin kazagin sahabbai hatta kai ga kafirta wasu hatta kai ga fitar da wasu daga cikin musulunci gaba daya wannan sharrin shi a rafi ba kenan eh sharrin masu ban addini shi a kenan Allah madaukakin sarki ya martsari da su saboda haka daga cikin mu aqidat ahlus sunna wal jamaa shine al kaffu amma shajara bain ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam makame game da abin da ya faru na sabani tsakanin sabban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkanin su mu nema musu gafara kowanne idan aka fade shi mu ce radiyallahu ta'ala anhu da Allah madaukakin sarki ya tashi ya ce wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansari ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin marigaya na farko daga cikin muhajirai wal ansar da wanda suka taimaka musu mutanen Madina kenan wal ladina taba'uhum bi ihsan da wadanda suka biyo su da kyauta sai Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da Allah wannan yardar da Allah ya yi da su da yardar da suke da Allah wancan abin da suke na sabani yanzu ya canza Allah ya fasa yarda da su kenan ɗan uwan fahimta tan yardar tana nan a gare su sai ka kame bakin gagabarin su yanzu dukkanin mu nan mutumin da kake kallon sa a masallaci kuna ibada tare da shi da sauran su kane masa kyakkyawan zato a cikin zuciyarka haka ne ko ba haka bane amma dan bashi da laifi ne dukkanin mu nan da muke zaune da Allah wai bashi da laifi ba sani ba ko akwai kanin mala'ika jibril to mala'iku ne ba sa laifi ko babu kowa mai laifi ne a cikin mu amma wannan zai hana in kyautata maka zato kai maka kitra mun zato dan wani abu dan kadan da ya shiga tsakanin su duk alkhairin su aka mai da shi gefe ake zagin su ɗan uwa kuna ganewa da kyau kaga akwai wani abu a cikin zuciyar su akwai wani gilli da hikidi a cikin zuciyar su saboda haka sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya mutu yana mai yarda da su annabi ya ce la tasubbu ashabi kada ku sake ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ما بلغ مد احدهم بيتي نارنتسي ده الله ku duba gaskiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yarin tsaye ce na rantsa da Allah inda dayan ku zai ciyar da kautankacin dutsen Uhud na zinare a kawo dutsen Uhud na zinare a mai masa da dutsen Uhud duk girman sa a mai da shi zinare yayi ta ba da shi kyauta saboda Allah khalisan liwajihillahi annabi ya ce ba zai kai ba wai yayi daidai ba a'a ma balaga ba zai taba kai mudda ahadihim ba mudu daya na hatsi ko na masara da sahabi ya dauka ya ba da shi saka annabi ya ce kai wala nasifa ko rabin mudu ma yanzu za ku kwatanta dukiyar da za a ce ta kai dutsen hudu a kudi nawa za ka bata ai lissafin ya wuce abin da dan dutsen hudu yadda ake fadan shi ya kai kilomita 5 to a ce duk wannan girman duk ka ba da shi saboda Allah amma shi kawai an yi fito daga gida ya je wajen mai awo ya ce da Allah a ba shi masara kwano ɗaya zai ba da sadaka wannan abin da ya bayar ya fi naka ba wai yayi daidai ba ya fi naka ka yi don Allah fa ba don mutane ba ya fi naka yanzu wannan abin da annabi ya faɗa a kansu shin ya share ne da wannan abin da suka yi a'a to tunda bai share ba ka ban musu falalar su mana wancan abin da ya faru tsakanin su sai ka ce Allah madaukakin sarki ya musu rahama kamar yadda kai ma ka san karayin abin da ba daidai ba ba haka bane to me yasa baka so Allah ya gaba da sabon manzon Allah dole ne mu kame bakin mu daga abin da ya faru tsakanin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za mu karanta mu ji yadda abin ya faru a tarihi ba tare da mun dauki side ba ba tare da mun dauki side ba kamar yadda malami suke ambata malai yace wa afdalul khalqi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abu bakri mafificin halitta bayan manzon Allah tsira da amsa sayyidina abubakar wannan ijma'in sabai ne yan uwa ijma'in sabai ne babu wanda ya saba bayan manzon Allah tsira da amsa tsara tabbata a gare shi wanda yafi kowa shine wa sayyidina abubakar siddiq hadisin sayyidina ali da dan sa Muhammadu ibn al-Hanafiya ya rawaito daga gare shi hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar ya tambaye shi yace bayan annabuwa yafi kowa sayyidina Ali yace da dan sa sayyidina Abubakar yace bayan shi fa yace sai sayyidina Umar dan nasa yace sai naji tsoro kai ya ambaci sayyidina Usman sai nace sayyidina ni mutun ne kawai daga cikin musulmi sai ni kawai mutun ne daga cikin musulmi eh kaji irin kaskantar da kai na magabata kenan to ba dai akan sayyidina Ali ake wannan rikicin ba to sayyidina Ali shi da kansa yace sayyidina Abubakar yafi kowa bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi thumma Umar sannan sayyidina Umar thumma Uthman sannan sayyidina Uthman thumma Ali radiyallahu ta'ala anhum sannan sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda gaba daya ajma'ina gaba daya wa natjin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan muna neman rahama muna neman jin kai wa mata yan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗayan su mata yan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗayan su duk wacce aka ambata zamu ce Allah ya ƙara mata yarda kuma dukkanin su mata yan manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a duniya matayen sa ne a lahira duk wacce annabi ya zauna da ita waɗannan wanda ya rasu ya bari din da wanda suka rasu sane a duniya matan sane a lahira shi sa aka ce kan wanda ya aure wata daga cikin su ba haka bane wa ma kana lakum an tu'dhu rasulullahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan Allah ya ce ahir din wani daga cikin musulmi yaji san ɗaya daga cikin matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi soyayya ta aure ta ɗarsa a cikin zuciyarsa iyayenku ne wa azwajuhu ummahatuhu dukkanin su iyayenmu ne gaba ɗaya dai Khadija ummul mu'minina Sauda ummul mu'minina Aisha ummul mu'minina Zainab ummul mu'minina Ramla haka duk gaba ɗayan su duk iyayenmu ne Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya amma kun ga su masu addini Shi'a suna zagin na Aisha zagi na tsaman nama suna zagin na Hafsa dama ita na Hafsa akwai sayyidina Sayyidina Umar ce kuma daga cikin wanda Shi'a suka fi ki akwai Sayyidina Umar Shi'a ba sa kauna Sayyidina Umar ko kada to na Hafsa yarsa ce shi sa duk wanda yake zagin na Hafsa yake zagin na Aisha wannan fa ba mumini bane Allah madaukakin sarki yace annabi aulabil mu'minina min anfusihim sai yace wa azwajuhu ummahatu to in dai mutum bai yadda nana Aisha uwarsa bace to ba cikin mu'minai duk mu'minai gaba daya Allah yace nana Aisha da sauran matan annabi iyayensa ne mu dai mun yadda iyayenmu ne to duk wanda bai yadda iyayensa bane baya cikin mu'minai dan tafi can saboda haka duk matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gaishe mana tattara su mu nema musu yardar Allah madaukakin sarki wa auladihi da kuma ƴaƴan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gaishe su ma dukkanin su muna nema musu yardar Allah madaukakin sarki da rahamarsa wa ashabihi da kuma sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina Allah madaukakin sarki ya ƙara yardar su gaba daya kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai shi fa'idatu abinda muka fadi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah
amin amin amin